الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساكة أدواء وأنا مسلاتي من البركة مسلاتي من بني خماسي لكي نشكين جهر كتنا أقلن كتنا وأنا سافيات العربة يومنا 20 قوة جماد الأولى hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1444 wanda kuma yazo daidai da 14 ga watan 12 shekarar miladiya ta 2022. A wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna At-Tawdih wal Bayan li Shajarat al-Iman na Al-Shaykh Al-Allama Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasinmu na 11 a cikin wannan littafi. Malam yana mana magana akan imani da taqwa, cewa imani kalma ce da ta kunshi dukkan wasu ayyukan da suke cikin na zuciya da kuma na gaɓoɓi, ba da gaskiya da samuwar Allah da ɗayantakarsa da sifofinsa da sunayensa da ayyukansa, sannan kuma ya kunshi ayyuka da muke yi da gaɓoɓinmu. Saboda haka imani ba zai zama ya cika ba sai idan bawa ya zo da ayyukan da ake buƙatarsa da su, musamman ayyukan da aka wajabta masa, ya aikata wajibi ya kuma guji abubuwan da aka hana shi. To shine anan malai yake cewa fa zakara al-iman ash-shamil lima fi al-qulub min al-aqaid wal-iradat at-tayyibah, inda Allah ce ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah ce tabbas lalle waliyan Allah babu wato la khawfun alayhim, babu tsoro tare da su, ba a ji musu tsoron komai, walahum yahzanuna, kuma za su yi baƙin ciki ba. Sai ya ce allazina amanu, su ne waɗanda suka yi imani, wa kanu yattaquna, kuma suka kasance suna taqwa, to suna kiyaye dokar Allah. To sai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan ayar da yake bayanin su wane ne waliyansa, sai ya ambaci al-iman ash-shamil lima fil qulub min al-aqaid wal-iradat at-tayyibah, ya ambaci imanin da ya kunshi abubuwan da suke cikin zuciya na daga aqidu da kuma kyawawan manufofi da kyawawan niyya. Wannan wani abu ne da ya ta'allaka da zuciya. Sannan wal a'mal as-salihah, da ayyuka na ƙwarai. Wala yatimmu lil mu'mini zalika hatta yattaqiya ma yusqitu Allah, to mutum ba zai samu imani cikakke a zuciyarsa ba sai ya guji abin da zai fusata Allah. Min al-kufri wal-fusuq wal-isyan, ya guji kafirci da fasikanci da kangara, wato taurarewa dokar Allah. Al-fusuq, fasikanci, wato aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana. Al-isyan shine taurin kai wajen kin yin abin da Allah ya umarni a yi. To sai mutum ya guji waɗannan, sannan zai samu cikakken imani a zuciya. Shi yasa wali hadha haqqaqa zalika biqawlihi wa kanu yattaqun, saboda haka ne Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tabbatar da haka da faɗarsa cewa wa kanu yattaquna, suka kasance suna taqwa. Domin taqwa ɗin shi ne aikata abin da Allah ya wajabta wa mutum ya aikata da barin abin da Allah ya hana shi aikatawa, ita ake cewa taqwa. To sai mutum ya yi wannan ne, sannan kuma zanto mai cikakken imani a zuciya, ba furici ba ne na baka kadai, a sai mutum kuma ya aikata, sannan imanin da yake tabbata. To shi ne ce kama wasafa Allahu bizalika khiyara khalqihi, kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta zaɓaɓɓun halittarsa da haka, suwaye zaɓaɓɓun halittar Allah. yana yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan annabawa da manzanni babu waɗanda kuma suke da falala a wurin Allah kamar sahabbai domin su Allah subhanahu wataala ya zaba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam su zama sahabbansa su zama aminansa su zama to abokan shawararsa su zanto masu taimaka masa su zama to sojojinsa wajen yaki su zama to ƴan aikensa masu karɓar sakonsa su kai inda duk ya aika su sannan su zama magadansa bayansa babu wanda suka samu wannan falala kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya zaba wa kowane annabi waɗanda za su zauna tare da shi su taimaka masa to haka nan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa zabi kuma mu'min yadda cewa Allah ba zai yi wa manzonsa wato zabin tubin da raba ba zai zaba masa bara gurbi ba to shi yasa malaman ahlus sunna suke sifanta sahabbai da cewa zababbu ne zababbun Allah ne haka Abdullahi dan Mas'ud ya sifanta su haka Abdullahi dan Mas'ud ya sifanta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya duba zukatan hadittu gaba daya yaga cewa babu zuciyar da ta kai ta annabi sallallahu alaihi wasallam tsarki sai ya zabe shi ya zama manzansa cikamakin annabawansa sannan ya duba zukatan halittu gaba ɗaya ga babu kuma zukatan da suka kai na sahabbai sai ya zaba masa su su zama sahabbansa saboda su zababbun Allah ne to cikin alqur'ani ko in ce alqur'ani cike yake da bayanin sifofinsu duk inda ka je a alqur'ani ana kwarzanta muminai to su ne farkon waɗanda suka cancanci wannan yabo da wannan jinjinar domin su ne farkon muminai to ba zai yi a ce na ƙarshe ya shiga ba na farko kuma a cire shi a ce wani mumini a yau ya shiga ƙarƙashin yabon da Allah ya yi wa muminai amma sahabban annabi su sun fita ba su wannan tunani da hankali ba zai karɓi wannan ba to shi yasa ya ce Allah ya sifanta zababbun halittarsa su ne sahabbai da ya ce walakinallaha habbaba ilaykumul imana sai dai Allah ya sa muku son imani wa zayyanahu fi qulubikum ya kuma kawata shi a cikin zukatanku Allah ya sa muku son imani a cikin zukatanku ya kuma kawata muku shi wa karaha ilaykumul kufra ya kuma sa muku kin kafirci ya sa muku kin kafirci ma'ana shi ma a zukatanku wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa da fasikanci wal isyan da kangarewa Allah ya sa muku wato kin waɗannan abubuwa a zukatanku zamu ga siyakin ayar yadda Allah ya koro zancen a cikin ayar dole ka yadda sahabbai ake nufi sune farko dan cewa ya alamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون كذا وبنجي هنا مغنى نيد استحب أن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحجرات نجا فرقون تألا هنا الله وتحب تربية تزل من كيوا لمنزو صلى الله عليه وسلم كن نجا فرقون تسيو بنجي جي واعلموا أن فيكم رسول الله كثني أتكم كأكوي من ذن الله suwa ne ne waɗanda ya kamata a fara yadda cewa su ake nufi da haka sahabbai annabi yana cikinku law yuti'ukum fi kathirin min al-amri da zai muku biyayya a cikin al'amura da dama abubuwa da kuke bujuro da su da zai yadda a haka la'anittum da kun wahala saboda abubuwa da dama sai su zo su nemi ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ku sima su tambaya a kai to da a ce Allah zai ansa yadda wato zai ansa musu yadda suke tambayar to da sun shiga wahala shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim da abinda zai wahalar da ku ko al'ummarsa yana da girma a gurinsa yana mata wato girma a zuciya yana muku kwaɗayin duk wani alkhairi da ya kamata ku samu sannan mai tausayi ne da jin kai ga mu'minai. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kaucewa abubuwan da ya san idan ya daka ta sahabbansa to za a iya farlanta su, za a iya wajabta su, sannan kuma daga baya za a zo a kishan wahala wajen aikata su. To kaga Allah yana bawa sahabbai tarbiyya ne, la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum in tasalu anha hina yunzalu alquran tubda lakum. Ana ce kada ku rika tambayoyi akan abubuwa in suka bayyana gare ku za su munana muku, za su wato sa ku cikin damuwa. In kuma kuna tambayar lokacin da alqur'ani yake sauka za su bayyana din, kuma suka bayyana ba za ku so haka ba. Kamar lokacin da Annabi ya ce Allah ya farlanta muku hajji, ku yi hajji, al-aqra ibn habis ya tashi ce ya rasulullah fi kulli ani, a duk shekara mu je hajji ne, wajibi ne mu je hajji. Annabi ya shiru ya sake tambayar sa, Annabi ya shiru a ta uku ya ce law kuntu na'am la wajabat wala mustata'tu, yana ce eh to da hajjin ta wajaba akan duk wani mai hali duk shekara sai ya je hajji dole, kuma da ba za ku iya ba. To wannan shine in tubda lakum tasukum, to shine ma'anar wa alamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la 'anittum. Kaga kamar sallar tarawih, sallar dare, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana yin sallar dare, sahabbai suka fito suka bi shi, ya dawo kashi gari suka karu fiye da jiya, ya sake dawowa suka karu, a karo na uku sai yake fitowa saboda an zo an cika masallaci. Suka yi ta isharori da yan alamomi haka don ya ji cewa sun taru fa fito a yi musu sallar tarawih, sai bai fito ba, sai kashi gari yake cewa duk motsin ku na ji a jiyar da dare, to amma ina jin tsoron a farlanta muku sallar dare, domin in aka ci gaba da yi a haka aya na iya sauka a ce to sallar dare ma ta zama farilla kamar isha'i. To kaga da an shiga takuruwa, an je an sha wahala, an yi kujuba, an dawo gida an mimmike, an fara bacci, sai ka ji kawai ladan ya ce a fito sallar dare. To kaga tun kana fitowa da murmushi za ka fara bata fuska. Sannan kuma ita rigima da liman, a ce kaga limamin nan ba tausayi, ya zo ya ja mana wata doguwar sallah, in shi baya da aikin yi a zaune yake a gida, mu baya ga wahalar da muke ci a sha. To wannan shi ne law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum. To kaga sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam su ne farkon waɗanda ake ba mu wannan tarbiyyar, shi yasa ya ce Allah ya sifanta zababbun halittarsa. Sai ce walakin Allah habbaba ilaikum al-imana, sai dai Allah ya sa muku san imani a cikin zuciya, Allah ya sa musu san imani, wato dukkan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar na alqur'ani za su karbe shi hannu biyu kuma su ta farin ciki da wannan, su ta farin ciki da wai zama unzila suratu fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma allazina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Idan muka saukar da sura, inji Allah ce muka saukar da sura, sai ka ga daga cikin sahabbai suna cewa ayyukum zadatu hadhihi imanan, wane ne cikinku wannan sura ta ƙara masa imani, saboda su abinda suka ɗauka alqur'ani umarni ne da hadi, duk sanda umarni ya sauka to za su yi ƙoƙarin aikata shi, duk sanda hadi ya sauka za su yi ƙoƙarin kauce masa. To wane ne wannan surar ta ƙara masa imani, ya yi aiki da abinda yake cikinta ya bar abinda yake cikinta na hannu? Allah ce fa amma allazina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun, amma waɗanda suka yi imani su ne sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallama, fa zadatuhum imanan, sai ta ƙara musu imani, wa hum yastabshiruna, sai gansu suna farin ciki. To wannan shi ne san imanin da Allah ya sa musu a zuciya, duk abinda zai zo alqur'ani na umarni da hadi farin ciki yake sa su, ba damuwa ba, ba sa jin takuruwa, ba sa jin an matsa musu, za su farin ciki ne da wannan. Shi ne habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum, da sanya shi abin ado a cikin zukatanku, babu abinda suke alfahari da shi irin imaninsu, shi ne suke ganin sama da komai, za su iya haƙuri su rasa komai idan imaninsu zai tsira za su iya kowace irin gwagwarmaya don su kubutar da imaninsu. Saboda imanin shi ya fi komai kyau da ƙawa a cikin zuciyarsu, da shi suke ado, da shi suke kwalliya, ba da ƙyalƙyalan duniya ba. Ƙyalƙyalan duniya baya gabansu. Abin da Allah yake so da manzansa shi ne a gabansu, shi ne kwalliyarsu, shi ne adansu, shi ne wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuq wal isyan. Sannan ya sa muku kin kafirci da fasikanci da kangara, taurarewa umarnin Allah da manzansa. Allah ya sa muku kin waɗannan abubuwa. Sauraka ɗayansu za ka ji yana cewa abu yana zuwa masa na saban Allah a zuciyarsa, da ya furta shi gara ya suntumo daga ƙasa ya faɗo ya mutu. Gara a ce ya suntumo daga ƙololuwar dutse ya faɗo ya rugurguje ya kakkare ya mutu, ya fi masa sauƙi akan abin da yake ji na saban Allah a zuciyarsa, ya furta shi da baka. Kaga wanda bai furta abin ba da baka ta yaya zai aikata shi? Furcinsa ma ba zai iya faɗa ba, ballantana kuma ya gabata wajen aikata shi. Saboda Allah ya sa musu wannan, Allah ya ƙara tabbatar da yabansa gare su, ya ce ula'ika humur rashidu, waɗannan su ne shiryayyu, waɗannan su ne shiryayyu. Aka yi amfani da ula'ika ismul ishara ne lil bait, in kana son ka nuna na nesa sai ka ce ula'ika waɗancan. Wurin cewa ga su gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama ake magana da su, amma ka ce ula'ika don a nuna girman darajarsu da nisan matsayinsu. Saboda kafin ka cin musu aiki ne ba ƙarami ba. Wannan shi kansa kalmar ula'ika yabo ne, yabo ne. Al-Qur'ani yakan yi amfani da wannan da ya nuna girman darajar abu, kamar ya ce zalikal kitabu la raiba fihi. Allah yana yabon Al-Qur'ani ya ce zalikal kitabu, wancan littafi. Da gashi a hannun muminai suna karatunsa kullum, amma aka ce zalika don a nuna girman matsayinsa. Kuma a ƙarshen ayoyin aka ce ula'ika humul muflihuna, ula'ika waɗancan, ana nufin su waɗanda suka sifantu da sifofin muminai. Sannan Allah ce fadlan minallahi wa ni'ma, wannan falala ce daga Allah. Wato ba wani abu suka yi na cancanta da suka fi kowa ba, sannan Allah ya musu a falalarsa ce, haka ya ga dama ya zaɓe su. Saboda haka in ka ce za ka yi musu hasada ko za ka yi baƙin cikin wannan daraja da suke da ita, to ka sani daga Allah suke yi. Domin ita falala Ubangiji ne ya ga dama ya ce ya zaɓe ka, ya baka abu kaza, ta shi ne ake cewa falala. Wato ba wani abu kai ta yi ba har aka ce to a yi mawa na sakamako da kaza, saboda an ga yana kaza. A'a, shi ya ga dama haka kawai, falalarsa ce. Wannan shi ne ma'anar falala, abinda aikin ka ba zai kai ka ga wannan matsayi ba, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka shi. To wanda zai riƙa baƙin ciki da wannan, to abinda yake yi sunan shi hasada. Wanda zai riƙa baƙin ciki ya aka yi sayyidina Abubakar ya zama da matsayin da yake da shi a gurin Annabi, har ya zama cikin sahabbai maza ba wanda Annabi yake so irinsa. Ko ya ji damuwa an sifanta sayyidina Umar da sifofi kaza, ko sayyidina Usman, ko sayyidina Ali da sauran al-asharatul mubashsharuna bil janna, da Annabi ya yi musu bishara da aljanna a jumlace da ɗaiɗaikunsu. Wani ya riƙa damuwa cewa ya za a yi a ce su kaza, to kaga wani hasada yake musu. Saboda falala ce daga Allah, haka Allah ya so ya fifita su. Ce am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadlih, ko suna yi wa mutane hasada ne akan abin da Allah ya ba su na falalarsa. To Allah yake cewa wannan matsayi da ya ba su na sa musu san imani a zuciyarsu da kin kafirci da abin da ya dangance shi, to falala ce daga Allah. Shi ya ga dama ya musu, wa ni'ima, kuma ni'ima ce, don babu abin da ya kai ka samu karɓuwa a wurin Allah zama ni'ima. Ni'imar ƙoli shi ne ka riƙe addinin Allah ka samu karɓuwa a wurin Allah. Duk wata ni'ima a bayan wannan take. Allah ya ni'imta ka da ni'imar imani, to ya gama maka zatan da babu kamarsa. shi yasa da Allah subhanahu wata'ala ya bayani ciki addininsa ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa atmamtu alaykum ni'mati lati na cika muku addininku wa na cika muku ni'mata. Abinda ake nufi da ni'ima shine dokokin da addini ya zo da su, na yi kaza bar kaza, in ka yi kaza ga sakamako, in ka bar kaza ga sakamako, in ka aikata kaza kuma Allah ya hana ga sakamako. To rike wannan dokar da rike wannan koyarwar ni'ima ce, don haka babu abinda bawa zai samu na ni'ima kamar imani da Allah. In zai rasa komai, Allah ya bar masa imaninsa a cikin zuciyarsa, to wannan bai rasa komai ba. In zai rasa komai da ya mallaka a rayuwarsa, amma Allah ya bar masa imaninsa a zuciyarsa bai tabu ba, bai girgiza ba, to wannan bai rasa komai ba. Amma in ya samu komai ya rasa imani, to wannan shi ya asara, wannan shi ya rasa komai. To shi yasa Allah ce fadlan min Allah wa ni'ma, sannan sai Allah ce wallahu alimun hakimun. Wallahu alimun, Allah mai cikakken ilimi ne, mai cikakken sani ne. Saboda haka duk abin da yake yi yana yin shi ne da ilimi, wato ya san su wane ne sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya san dalilin da yasa ya yi su a haka. Don haka shi yana da ilimi, ya san kuma duk abin da yake cikin zukatansu, ba abin da yake buya gare shi. Don haka yana yin abinsa ne da ilimi, da cikakken ilimi, sannan hakimu mai hikima ne, komai nashi yana yi cikin hikima, babu abin da yake ajiyewa ba muhallinsa ba. Komai ka gani Allah ya yi, to ka yadda akwai hikimar da ta sa yi, ko ka fahimce ta ko ba ka fahimce ta ba, karkace shi sharaɗin ka fahimce hikima, sannan ka yadda da hikima. Sau haka yana daga cikin aƙidar ahlus sunna cewa Allah baya yin abin da babu hikima a ciki. Duk wani abu da kaga Allah ya ajiye shi komin yadda yake baka haushi kai, to ka san cewa shi dai Allah ya yi shi ne saboda sa hikima, ko sauran da yake cizon ka, ka yadda akwai hikima da ta yake cizon ka. Domin kai a gurin ka dai saurin nan bai da wani amfani, wanda takura ka da malaria rashin kwanci ba abin da yake yi, amma kuma shi Allah ya san me yasa ya saura, kuma me yasa ya haɗa ka da shi yake cizon ka. Me yasa mu na Afirka muka fi kowa sauro, sai Turawa duk zaɓensu da Allah ka je ƙasarsu ba sauro, amma mu muna da sauro gashi nan baya baya ko ina. To shi Allah ya san me yasa ya haɗa mu da sauro, ya kare waɗancan daga sauro, ya sani. Haka komai na Allah akwai hikima. Saboda haka wannan zaɓi da ya yi ya kuma ba wa sahabbai irin wannan daraja, to ka sallama, kakka ja da Allah a kansu, ka a same ka cikin waɗanda suke komawa gefe suna tsintar sahabbai suna zazzaginsu, su zagi Abubakar, su zagi Umar, su zagi Usman, su ce kaza, su ce kaza, su ce kaza, kakka kuskura a same ka a cikin wannan. Domin a nan kamar kana ja ne da wani aiki na Ubangiji da wata hikimarsa, kana ganin ba haka ya dace ba. To shi ne malam ya ce fa hadhihi akbarul minani, wannan ita ce mafi girman wato kyauta da Ubangiji zai yi wa bawansa. Waɗannan abubuwan da Allah ya zana a cikin ayan nan ya ce ya yi wa sahabbai, ita ce kyauta mafi girma. Habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. To wannan ita ce mafi girman ni'ima, kyautar da Allah subhanahu wa ta'ala, an yuhabbiba al-imana lil 'abdi, Allah ya sanya wa bawa san imani zuciyarsa, wa yuzayyinahu fi qalbihi, ya kawata masa shi a zuciyarsa, sannan wa yudhiqahu halawatahu, ya dandana masa zaƙin imanin a bakinsa a zuciyarsa, kamar yadda gangar jiki take jin zaƙin abinci mai daɗi. In ta ci, idan mutum ya ci abinci mai zaƙi mai daɗi, ko ya sha abu mai daɗi, to gangar jikinsa tana jin wannan daɗin. To hakanan ita ma zuciya, giza'ul qulub shine al-iman, abinda ke ciyar da zukata shine imani. Yadda ka san abinci shi yake ciyar da gangar jiki, take ginuwa, to haka shi kuma imani abincinsa shine, wato zuciya abincinta shine imani da shi take ginuwa. To jiki, kamar yadda ka sani, jiki idan ya zanto ya kamu da rashin lafiya, to mizaji ɗinsa, system ɗin yana samun matsala, sai a bashi abu mai daɗi sai ya ji ba daɗi. Duk daɗin abu mutane na ci na farin ciki, shi sai ka ga an bashi ya firza. Wataƙila ma ya ce a kawo masa wani abu mara daɗi, shi kuma a lokacin shi yake so. To mizaji ɗin nashi, system ɗin ya canza, ya rikice. To haka nan zuciya ita ma in ta canza, ta lalace, sai ka ga abu mai daɗi ba ta ɗaukan shi da daɗi, abu mara daɗi kuma shi take so. To ni'ima Ubangiji ya bar system ɗin zuciyarka yana tafiya daidai kamar yanayin jikinka, kasancewa in jikinka yana tafiya abu mai daɗi kana jin daɗinsa, abu mara daɗi kana jin ba shi da daɗi. Kaga babu ni'imar da za ka ji ta jiki irin wannan, tashi lafiya, komai na system ɗin jikinka yana aiki. To haka nan zuciya ita ma ya kamata ka yi ƙoƙarin ta zama system ɗinta yana tafiya daidai, kada ta juye, zama da abu mara kyau shi take gani mai kyau, abu mai kyau kuma tana ganin shi mara kyau, to abu ya lalace. Watankara jawarifu huli alil amali bi shara'il islam, babu ni'imar da ta kai gaɓoɓin bawa su wato sallama su jayu ga aiki da shari'o'in musulunci. Wa bazzu ilayhi asnafal muharramat, ya sa masa kin dangogin haram, duk wani abu haram ya ji baya san sa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya zo cikin hadisin Anas, ana cewa inna Allah qasama bainakum arzaqakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum, Allah ya raba muku halayya dabi'u ya raba tsakaninku kamar yadda ya raba muku arzikinku. Kamar da kaga arziki wannan na wannan ya fi na wannan, sai wannan sai wannan, wani ma ya zo to ba shi da komai, wani banda kayan jikinsa da suka shirshi al'aurarsa ba shi da komai. To yadda Allah ya rarraba arziki ya ba kowa yadda ya ga dama, yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, ya waɗa dama wani kuma ya ƙuntata masa. To haka Allah ya raba ɗabi'u, kyawawan ɗabi'u a tsakanin wani, ya ba shi kyawawan halaye, ya ba shi kyawawan halaye iya makura kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam, naka la ala khuluqin azim, wani kuma ka ganshi a lalace. To yadda Allah ya wannan kasan na arziki, haka yawan kasan na dabi. Sai Annabi ya ce wa inna Allah yu'ti al-ima wa inna Allah yu'ti ad-dunya liman ahabba wa liman la yuhib, Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda ba baya so. Allah yana ba da duniya, sai ma'ana arziki yana ba da shi ga kowa da kowa, sai ya ba wani wanda ba a gurinsa ba, a masoyinsa ba, amma sai ya ba shi duniyar, sai gan shi ya fi kowa wadata da arziki na duniya. Wani kuma yana son shi, shi ma ya ba shi. Saboda haka ita dukiya ko arzikin duniya ba ma'auni ba ce ta sanin Allah ya fi son wani ko ba ya son wani. Don kaga wani ya fi kowa kuɗi ba ma'anarsa ba Allah ya fi son shi ba. Yana ba da duniya, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam, liman yuhibbu wa liman la yuhibbu, ga wanda yake so da ma wanda baya so. Cikin annabawa Allah ya ba mu wasu, ya ba mu wasu abin duniya, wasu ma ya sa suka mallaki duniyar duka. Annabi Sulaiman, Annabi Dawud, sama Annabi Sulaiman. Haka nan wasu kuma ga su nan ba san su yake ba, amma ya ba su mulki, ya ba su iko, ya ba su komai, irin su Fir'auna, irin su Ƙaro. Haka nan cikin sahabbai wasu talakawa, daga cikin sahabbai wasu kuma masu wadata, masu arziki, su Sayyidina Uthman da sauransu. Saboda haka kaga ita duniya kowa Allah yakan iya bashi, ya bashi saboda cikin bayinsa ne da yake so ya ba wannan kuma da baya san shi ya ce wa innahu la yu'til imana illa liman ahabba amma baya ba da imani sai ga wanda yake so shi imani tsoron Allah tsayawa kan dokar Allah bin umarnin Allah gujewa haninsa wannan ba kowa yake samun shi ba sai wanda Allah yake so sai masoya Allah saboda haka a nan ita ce wannan babban mafi girman baiwa da Allah zai wa bawa shi ne ce wallahu alimun biman yastahiqu an yatafaddala alayhi bihadha alfadl Allah shi ya fi sanin waye cancanta ya ba shi wannan fallar kai ba ni kai ne za ka ce wane ya kamata ya zama kaza ba kada ya zama kaza Allah shi yake ga dama tun daga mafi ƙoruriyar falala da zai wa bawa shi ne manzanci da annabci har zuwa mafi ƙanƙantar falala shi ne ba shi wani abu na imani ko ya yake da zai tsira da shi daga wutar dawwama daga wutar jahannama wannan duk daga Allah ne shi ya san wa zai ba mu wannan wa zai ba mu wannan Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata shi ya san ina ya kamata ya sanya manzancinsa Allahu yasfi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas shi ne yake zaɓo manzanni daga cikin mala'iku shi yake zaɓo manzanni daga cikin mutane saboda shi ne zaɓi wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah shi ke halittar abin da ya ga dama kuma ya zaɓi wanda ya ga dama saboda haka shi ya fi sanin ina zai aje imaninsa suwa zai ba wa da yawa suwa zai ba wa kaɗan shi ya sani hakimun fi wad'ihi fi mahallihi al-la'iqi bihi kuma mai hikima ne wajen ya ajiye wannan abu a gurin da ya dace da shi haka duk inda ka ga Allah ya aje abu to nan ya dace da abu saboda haka babu itirazi wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab sallahu yahkumu Allah shi yake hukunci la mu'aqqiba li hukmihi babu mai cin gyaran hukuncin Allah duk wanda zai dubi wani abu da Allah ya yi ya ce ba haka ya dace ba to gyaran hukuncin Allah zai ce Allah kuma ba mai cin gyaran hukuncin sa ce kama ka zaka fi sahihi kamar yadda ya tabbata a cikin sahih Bukhari da Muslim min hadisi Anas daga hadisin Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala shi ba yake sallallahu alaihi wasallam ya ce thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman abubuwa uku duk wanda suka kasance tare da shi to ya samu ɗanɗanan ko zaƙin imani wato waɗannan abubuwa guda uku sakamako ne na imanin da yake cikin zuciyarsa natija ce samara ce yadda ka san itaciya in ka dasa ta yayin da ta girma ta isa ta yi 'ya'ya za ta fidda furanni sannan kuma ta fara 'ya'ya to haka shi ma imani in ya da su a zuciya zai yi ta haɓaka har ya kai ya fitar da waɗannan 'ya'yan nasa masu zaƙi masu daɗi an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya zanto Allah da manzansa su ya fi so sama da abin da ba su ba wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah ya zamanto ba wato yana son mutum ba dan wani abu sai dan Allah wa an yakraha an yarji'a an dinihi kama yakrahu an yuqdha fi an-nar sannan ya kyamaci komawa wato barin addininsa kamar yanda yake kin a jefa shi a cikin wuta wannan hadisi yana nuna maka mutumin da imaninsa ya kankama to zai haifar masa da wannan a zuciya shi yasa a farkon hadisi aka ce salasun abu uku man kunna fihi wanda duk suka samu a tare da shi kana anan tamma ce ai man wujida fihi abubuwa duk wanda aka samu waɗannan abubuwa tare da shi wajada bihinna halawatal iman kaga akwai imani akwai halawarsa an gane ba wai su ne imanin ba amma imanin da yake cikin zuciya in ya nuna to zai fitar da waɗannan ƴaƴan marmarin masu daɗi. An fahimta? Ba wai su ne imanin ba a ce in baka da su baka da imani, a'a su imani ne in ya nuna ya cika to sai yadda ka san itaciya in ka dasa ta to kaga sai ta zama ta cika ta kai matsayin fitar da ƴaƴa sannan za ta fara ƴaƴa. To shi ma imani in ya cika a zuciya yakan kama to waɗannan ƴaƴan masu daɗi za a ga yana fitarwa. In ka ga mutum waɗannan abubuwa ya rasa su to imanin nashi akwai har yanzu yana buƙatar ban ruwa, yana buƙatar a gyara shi a sa masa duk taki ne ayi waye har ya samu fara fitar da wannan ƴaƴa masu daɗi. To sannan in waɗannan ƴaƴa suka fita shi mumini daɗinsa zai ji, daɗin rayuwarsa zai ji, kamar yadda ka san za ka ɗanɗani zuma ka ji zaƙinta to haka zai ji dukkan wani abu na abinda Allah yake so da manzansa haka yake masa daɗi, ba wani abu da yake jin takuruwa. Shi ne ya faɗi an yakuna abubuwan nan guda uku su ne ya faɗi. Na farko an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, idan to Allah da manzansa su yafi so fiye da wanda ba su ba, ya zamanto Allah da manzansa su ya fi so sama da wanda ba su ba. San Allah shi ne tushen san manzan Allah, ba zai yiwu san ka da Allah ya samu ba sai ka so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa da aka hada su a guri guda ya zama abu daya. Kaga ba a ce na farko ya so Allah sama da kowa ba, na biyu ya so manzan Allah sama da kowa, ko kula an gwama sun zama abu guda daya saboda ba sa rabuwa. An gane ba za a raba san Allah da san manzan Allah ba, tun ya ce yana san Allah amma ba ya san manzan Allah. In kana san Allah to sai ka bi manzan Allah, sannan san Allah zai samu. Shi yasa ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, da soyayyar da Allah zai muku a tsakanin su san manzan Allah ne, bin manzan Allah ne a tsakiya, shi yake daura tsakanin wannan soyayyar taku da ta Allah. An fahimci yadda Allah ayar take in kuntum tuhibbuna Allah, kaga mahabbatullahi a farko, fattabi'uni a tsakiya, yuhibbukum Allah, Allah zai so ku. Faja'ala ittiba'a annabi sallallahu alaihi wasallam bayna almahabbatayn, san annabi yana tsakiya, bin annabi yana tsakiya, shi yake kulla tsakanin wannan soyayyar da wannan soyayyar. In babu wannan to sun dace sun katse. An fahimci wannan sauraka gabaɗe ce, shi yasa anan aka hada su an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Idan ana tuna wanda ya zo hudu ba gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a cikin fubuɗe hudu ba sa yake cewa man yuti Allah wa rasuluhu faqad rashad wa man ya'tihi ma faqad ghawa. Annabi ya ce bi'sa khatibul qaumi anta, wani ya tashi zai hudu ba gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wanda duk ya bi Allah da manzansa man yuti Allah wa rasuluhu faqad rashad, hakika ya shirya. Sai ya ce wa man ya'sihi ma, wanda ya saba musu, sai ya hada annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah a cikin lamiri guda daya, wanda ya saba musu faqad zawa, hakika ya halaka. Sai annabi ya ce tir da wannan mai hudu ba, ma'ana ya kwama annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah a cikin lamiri daya, ya ce wanda ya saba musu, can ya raba ya ce wanda ya bi Allah da manzansa, nan kuma sai ya ce wanda ya saba musu. Za ga alqur'ani wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yardawhu, ba a ce yardawhu ma, sai aka dayanta zaminin shi zan kuma sai ya hada su biyu sai ya ce musu huma. Da bai ce bi'sal khatibu khatibul qaumi anta, amma anan kuma sai gashi annabi da kansa ya ce mimma siwahuma, idan kaga ka sai ka ci to cin ya hana wancan, nan kuma ya yi da kansa. To malamai suke ta tattaunawa to ya haka ya haka ya haka ya haka, kowa yana faɗar yadda za a fita. To wani malami sai ya ce in ka kula a can saban Allah da na manzansa kowane ɗaya in ka yi ka bata, in ka saba wa Allah ka bata, in ka saba wa manzon Allah ka bata. An gane? In aya ka saba wa ka bata, in hadisi ka saba wa ka bata, ba sai ka hada da aya da hadisi su biyun sannan ka bata ba. An gane? Saboda haka me yake zai hade su? Amma nan da soyayyar Allah da ta manzonsa daya suke, ba zai yiwu ka so Allah kuma ka shirya baka so manzon Allah ba. Ba zai so ka so manzon Allah ba ka ce ba ka san Allah, to shi ba manzon Allah ba ya san ka. Ba wanda yake tutiya da shi sai Allah. Annabi yana da wani abu yake tutiya da shi ba Allah ba, to ka ce kai shi kake so amma ka san Allah da yake tutiya da shi. Sai ba zai so ka, ka ce kana so ne amma ba ka san Allah, ta yaya zan so ka? To bari ko manzon Allah. Saboda haka sai a nan sai aka ce abu gaba ɗaya ce. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ma dan kakka da cewa kowanne cin gashin kansa kawai yake, a gaba ɗaya ce. Man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Ya so Allah da manzansa sama da komai. Abinda ake nufi ya zama san Allah da manzansa su ne kololuwa. Su ne kololuwa a cikin mahabba. Duk abinda kake so, to ya zama ƙasa da san manzon Allah da ƙasa da san Allah da manzonsa yake. Ko menene kake so? Da zarar aka ce kana san abu kaza, ka ce kana san abu kaza, aka ce da shi wannan abun Annabi baya san shi, to ka ji ba ka san shi. Amma in ka shiga wani tawili, to ai shi manzon Allah, kaga shi ai manzon Allah kaza kaza kaza, kana neman dai ka kauce kai, to kaga wannan akwai alamar tambaya akan soyayya da kake wa Allah da manzonsa. Ya zama na san da kake yi wa Allah da manzonsa sama yake da komai. Wal in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratan takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Allah ya faɗa abubuwa takwas wanda su ne tushen duk wani abu da mutum yake so a rayuwarsa. Aba'ukum wa abna'ukum, iyayenku da suka haife ku, da ƴaƴanku da kuka haifa, da ƴan uwanku da alaƙar jini ta haɗa ku, yayyanku, ƙannanku, wa azwajukum, da matanku da kuke aure, ko kuma ta mazajenku da kuke aure, wa ashiratukum, wa ashiratukum da danginku waɗanda kuke rayuwa a tsakiyarsu, kuke ganin su za su ba ku kariya daga dukkan wani abu da zai yi muku barazana. Sannan sai kuma abubuwan da kuke tara na duniya, wa amwalun taraftumuha, da dukiyar da kuka nema da gumin goshinku kuka tara, wa tijaratun takshawna kasadaha, da kasuwancin ku, hada-hadar kasuwancin ku wanda kuke jin tsoron a samu tasgaro a ciki, ba za ku so ta tawaye ba, kasuwancin da ba za ku so ya yi ƙasa ba, sai dai ku so ya yi haɓaka. Wa masakinu tardawna hali, gidajen da kuka gina na alfarma kuke ciki kuna jin daɗi, waɗannan su ne abubuwan da ɗan adam yake so ya ga sun kewaye shi, ya ga ga iyayensa, ga ƴaƴansa, ga ƴan uwansa, ga matansa, ga danginsa, ga dukiyarsa, ga kasuwancinsa, komai lafiya. Akwai abin da ya fi wannan da nan? Duk wani abu da za ka so shi sai dan yana hidimta ma waɗannan abubuwa. To Allah ya ce in ya zanto waɗannan abubuwa a habba ilaikum, kun fi san su sama da Allah da manzansa. Allah ya ce fatarabbasu, to ku jira ku gani. Wannan ba ƙaramar barazana ce da ku jira. Ko mutum ne kuke rigima da shi ya juya baya ce jira ni, ka san ba alheri ba zuwa zai ɗauko kuɗi bai ce gashi, kawai kawo maka abinci ya ce gashi ka ci, sai ni kake gaya haka, to jira ina zuwa. To ka san barazana ce ba ƙarama ba. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, lokacin da al'amarin Allah zai zo. To kaga anan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai kore ka so waɗannan abubuwa, Allah bai ce ka kaso iyayenka ba, Allah bai ce ka kaso matanka ba, kaso ƴaƴanka, ka kaso dukiyarka ko gidanka ko abin hawanka, Allah bai ce ka kaso shi ba. Cewa kar ka fifita santa akan san Allah da manzansa. Kaso shi, amma in abin nan ya ci karo da san Allah da manzansa, ka wakata shi. Shi yasa wani daga cikin magabata ce mai kafi so sai ya ce ahabbu ilaihi. An ji ansar ko? ahabbu ilaihi. Ko kuma ahabbu ilaihi. Abinda na fi so, abinda ya fi so shi ne Allah. Abinda na fi so shi ne abinda ya fi so. Kaga ansa taƙaitacciya. Ba zan so fiye da abinda yake so ba. Duk abinda ya fi so shi ma ni ma shi na fi so. Saboda haka anan Allah subhanahu wataala ya yi amfani da af'alut tafdhil. Ahabba. Kuka fi so. Saboda ba za ka iya korewa ɗan adam san waɗannan abubuwa. Ba zai yi wa a ce ga ɗan adam baya san iyayensa ko baya san abin nan. Wannan na abin nan intikasu ne fil fitra. Fitrarsa ta halittarsa mai kyau ce ta samu matsala, ta samu tangarɗa. Ce baya san iyayensa, to akwai matsala. Ko baya san iyayensa, akwai matsala. Ba lafiya lafiya ba. Ko baya san matarsa, akwai matsala. Ba lafiya lafiya ba. In lafiya lafiya zai so su. To abinda ake ki a nan shi ne su zama su ne a sama, so ya yi su ita ce a sama, shi ya fi aka ce a habba ya fi so. A nan ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai amfani da kalmar a habba. Don haka ba matsala ba ce ka so dukiyarka, ka so ƴaƴanka, ka so kasuwancinka, duk ba matsala. Wannan ɗabi'a ce ta fitira ce, kuma wata falala ce ta Ubangiji gare ka ya hore maka waɗannan abubuwa. Wani yana nema bai samu ba. To amma a hirɗinka ka fifita san wani abu daga cikin waɗannan akan san Allah da manzansa. Ta zanto mahabbullahi wa rasulihi su ne sama, abinda Allah da manzansa suke so. To wannan ginshiƙin farko, duk sauran ginshiƙan abubuwa biyu da za a ambata duk suna komawa ga wannan. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, ya so mutum ba don komai sai don Allah. Kaga wannan shi ma ya koma zuwa ga soyayyar Allah. Zanto alaƙarsa da wani alaƙa ce da ake duban Allah a cikinta. Kana son shi don Allah ba don wani abu na duniya ba. Baka zauna da shi saboda wani abu da za ka samu na duniya. Wanda in ya rasa shi abin nan kai ma za ka rabu da shi. Kamar irin yadda alaƙar mutane da yawa yanzu suke kasancewa da junansu. Da yawa da juna abin da yake haɗa. Haɗa su da abin nan. A gan shi tare da wani a shiga a fita saboda wani ɗan mannuwar salwa da zai samu abunsa. Ran da mutumin nan ya zama babu shi sai ka ga ya ɗaga masa hannu daga nesa, ba shi ba shi. Ba inda wannan ya fi bayyana cikin irin masu mulki, irin masu 'yan siyasa. Yanzu da mutum ya samu mukami sai ga ƙofar gidansa cike, sai ga 'yan kanzagi, 'yan kore, 'yan tsurku. Duk su kewaye shi masu fushi da fushin wani. In kai magana suka ji wata kafin ya ce komai sun kai duka. To amma duk ranar da aka ce ya ci kuɗi an kore shi, aka same shi da laifi, gwamnati ta kore shi. To in ka bi ta ƙofar gidan ba za ka ko saboda kai kanka ka fidda rai. Za ka kuma samu daga wajensa. Shi ba zina ba ka ne don akwai inda yake karɓa. To yanzu shi ba zai ba ka ba. Kai ma kuma ba ka sa ran za ka samu abu suke nan ko raba gari. Sai dai daga nesa. Sai dai a riƙa tambayin labarin. Yawa ne yanzu me yake cikin kawai kamata. Yanzu yana nan ko ba da me yake yi ne. To kaga wannan ba soyayya ce ta don Allah ba. Soyayya ce ta duniya. Yanzu nan za ka ga ta lalace. To ka so mutum don Allah. San mutum don Allah aka sansa shi ne ka ƙi shi don Allah. Kada ka ƙi shi don wani abu daban ba Allah. Zanto in ma kana kin shi to ka ki shi ne saboda wani abu da kake gani yana yi ba dan ba Allah da baya so Allah yana fushi da abu to kai ma kai fushi da wannan abu shi yasa mutum dai akan iya samun shi ta bangarori guda biyu ana san shi ta wani bangare ana kin shi ta wani bangare ka samu ta abu kaza abu kaza abu kaza mutum ne mai nagarta mai biyar Allah mai kaza kaza amma abu kaza kuma yana da matsala to sai ka so shi ta bangaren da yake mai kyau sai ka kishi kuma ta bangaren da yake mai kyau sau shi mumini yakan iya hada wannan shi mumini yakan iya zama ta wani bangare ka so shi saboda mumini ne dan uwanka ta wani bangaren kuma ka kishi saboda mai sabon Allah ne an gane mumini ba a kin shi gaba daya a ce gaba daya ba a san shi babu wannan in yana da imani a tare da shi to ka so shi dan wannan imanin kuma in yana da wani abu na kiyaye dokar Allah ta wani bangare ka so shi ta nan sannan ta bangaren kuma da yake bai da kyau to ka ki shi ta nan bangaren man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman nabi ce wanda ya bayar dan Allah ya hana dan Allah ya so dan Allah yake dan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah to wannan ya cika imaninsa hadisi ne sahihi yana cikin musnad imam ahmad da sunan nabi daud saboda ka in kana son ka samu imani cikakke to zanto kana da wannan to wannan daga cikin halawatul iman sannan wa an yakraha an yarji an dinihi kama yakraha an yuqdhafa finnar kama yakrahu an yuqdhafa finnar sannan ya baya san ya bar addinin sa kamar yanda ba zai so a jefa shi wuta ba kaga wannan shi ma yana da alaka da san Allah da manzansa domin duk abin da yake shiyanci san Allah da manzansa to ba zai so shi ba babu kuma mafi wato mafi kororuwar abin da yake shiyanci san Allah da manzansa shine kafirci kafirci shine mafi kororuwar abin da yake shiyanci san Allah yake shiyansa san manzon Allah to sai ka kishi ki na karshe gara a jefa ka a wuta da ka fada cikin kafirci gara jefawa a wuta da ka fada cikin kafirci ka duba suratul buruj abinda take karantar da mu kenan wadanda aka ficine su aka kunna wuta ake tura su a ciki saboda imani zo wanda ya zo ka yi imani eh da ce to wato ya tsalle ka fada da kanka aka yi su wata mata ta zo da jaririnta aka ce ta yi imani da Allah sai ta je ki fada ciki sai ta dan yi tirs jaririn ya yi magana ya ce umma ki fada ita tana duban jaririnta ne ta san uwa tana iya ita ta haƙura ta halaka amma jaririn take dubawa inda ita ta sa ya jefa kanta amma kuma tana gaya jariri tare da ita ta jefa shi cikin wuta sai Allah ya yi masa furici ya ce fada cikin wuta saboda haka zai zaɓi ya fada cikin wuta a kan abin nan annabi ibrahim haka aka yi masa abu muslim al-khawlani daga cikin manyan bayin Allah tabi'ai shi ma haka akan ya yadda da annabcin al-aswad al-ansi wani da ya yi da'awar annabci ta annabta ta ƙarya ya zaɓi a jefa shi wuta aka jefa shi kuma Allah ya tsare shi ya fito kamar yadda annabi ibrahim alayhi salam ya fito to shi ne ma'anar ya kyamaci komawa kafirci kamar yadda ba zai so a jefa shi a wuta ba ma'ana gara ma a jefa shi a wuta akan ya koma ga kafirci yana iya yin taqiyya ga Allah yace ayi anan shine ya boye imanin sa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman tun yana iya yin wannan amma wanda imanin sa ya kai to zai za uma ya fada wutan akan ya furta kafirci lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.